الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na daya ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da 16 ga watan 7 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidin Bukhari da ke cikin wannan unguwa ta Tudun Malike a cikin birnin Kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin Muftasar Zadul Ma'ad littafi ne na babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi daya wannan kuma shine darasin mu na 99 darasin da ya gabata muna nan dai cikin bayanin yaqoqin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma shekarun da aka yi waɗannan yaqoqin da kuma wasu darussa da kuma hikimomi da ke kunshi a cikin waɗannan ainihin wato yaqoqin waɗanda malamin yake ta zakulo mana su a cikin tafiyar mu a wannan babi mun cimma wata mas'ala wadda ta faru ta hadithatul ifki wanda ana ganin tana da alaka da gama yaƙin ko kuma da yaƙin banil mustaliq wanda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aika ya Buraida as-Sulami wato cikin wato watan Sha'ban zuwa Banil Mustaliq domin gabatar da wannan yaki wanda ake kira da yakin al-Muraisi to kuma a wannan yaki an samu jerin gwano domin gabatar da wannan yaki kuma an yi musanyen wuta musanyen harbe-harbe tsakanin sojojin musulmi da kuma sojojin kafirai wanda ake yaka sannan sai shi komanda ya umarci wato sojojinsa da su yi gagarumin kai farmaki irin ɗauki na mutum guda to da wannan aka karye wannan runduna ta mushrikai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki ya ribato mataye da ƴaƴa da dukiya to a wannan yakin ne bayan an dawo daga yakin anya da zango sai sarkar abin wato sarkar Nana Aisha abin wuyan Nana Aisha radiyallahu anha sai ya fadi ana sarkar ta fadi aka nema aka rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da rundunar gaba daya yace sai an nemo wannan abin wuya na Nana Aisha radiyallahu anha to akwai ruwayar da aka nuna ta nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka tafi neman sarkar Nana Aisha ita ma ta koma da baya domin an ce farko ta sauka daga cikin wannan darbuka wato darbuka shine wannan dan ɗakin da ake dorawa raƙumi kuma a lokacin da ba akwai karancin shekaru ta tare da ita ba wani nauyi ce ba ballanta na iya gane cewa cikin wannan darbuka ba ta ciki saboda haka ta tafi wata ruwaya ta tafi wajen biyan bukatar ta tawaga ta tafi wata ruwaya kuma nuna wannan abin wuyan da ya fadi sai ta tafi neman sa to tafiya neman sa sai sa sai lokacin da ta dawo sai ta tarar da wato tawaga har ta riga ta yi gaba an dauka tana cikin wannan dan dakin na raƙumi domin za a yi tafiya a wannan lokacin to su mata akan sa su a cikin wannan za ka ga wannan abin na hudaci ko da shi ne wannan darbuka din wannan dan dakin da ake dorawa akan rakumi da haka mace tana ciki saboda ko da a halin tafiya ko a halin yaki mace tana da daraja tana da kima tana buƙatar kariya da tsarewa da haka sai aka dauke aka tada rakuminta aka tafi lokacin da Aisha ta dawo sai ta tarar da tawaga ta riga ta tafi rindinar yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai babu wanda ya lura da cewa na Aisha ba ta suka tafi to ita kuma da ta dawo ta zo ta tarar ba kowa da Aisha radiyallahu anha sai ta samu guri sai ta zauna irin zaman nan ka dade kawai ka hada kai da gwiwa to akwai Safwan ibn al-Mu'awwid Safwan shi kuma yana daga cikin waɗanda galiban akan bar shi a baya saboda tsuntsunto kayayyaki na mayaka ana tafiya wani za ka ga wayarsa ta sukuce ta fadi wani takalmin sawari da ya fadi bai sani ba wani jakarsa ta sun ta sakulo bai kula ba to ire-iren waɗannan kayayyakin musamman an ya da zango in za a tashi to ko shakka babu wannan gurin ba za a rasa ƴan wasu da suka bambanta abubuwa to shi kuma yana kokarin tsuntoro wannan da aka a ruwayar da kissa ce mai tsayi daga can sai ya hango duhu kuma duhun sai ya fahimci mutum lokacin da ya matso kusa da wannan inda ya ga duhun sai ya fahimci cewa na Aisha ce domin an ce ya santa kafin a saukar da ayyar hijabi da aka yana ganin ta sai ya gane na Aisha ce ba abin da yace sai istirja'i kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kawai sai ja akalan rakuminsa bai ce mata ya tafi aka yi aka baki ba ita bata ce masa ai sun tafi sun banne ba kawai dai da yi istirja'i sai su jawo akalan rakuminsa ita kuma da ta ga yayi mata haka sai ta hawo to kar ku manta shi rakuminsa ba irin nata ba ne tunda shi namiji ne babu wannan dan dakin da haka sai ya zamana sai ta hawo tana hawa sai ya tashi rakumi da ya tashi rakumi sai ya zama yana mata jagora ya rige aka nan rakumi yana ƙasa yana jan rakumi ita kuma tana kan rakumi yana tafiya to a daidai lokacin da aka tarar da tawaga lokacin da aka je inda jama'a suke to anan munafikai a ƙarƙashin shugabansu Abdullahi bin Ubay bin Salul anan dukkan wani sharri da wani ƙage da ya rufe da aka yi wa Aisha a nan gurin ya kulle ganin wannan kawai sai suka samu gaba sai suka samu dama sai aka fara yaɗa maganganu cewa ai kamar ma'ana sai suka fara zargin Nana Aisha da shi wannan sahabin da aka ganta akan dokinsa to akwai darussa masu tarin yawa cikin wannan kissa kamar yadda malam ya kawo mana wasu daga ciki daga nan kawai sai labari ya ci gaba da yaduwa kamar wutar daji cikin garin Madina ai ga abin da ake zargin Nana Aisha ai ga abin da ake zargin Nana Aisha da haka gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau dumi gidan Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya dau dumi garin Madina ya kaure ana duk inda ka je zancen ne ake ta ya madidi da shi to akwai ruwaya da ta nuna cewa ita duk abin da ma ake baiwa Allah ba ta ma sani Nana Aisha ita da ta dawo kawai shikenan an gama kowa ya tafi sai ita wata shiga gida shikenan to an ce wato tana da wasu mata manya haka da suke tare da ita akwai Ummu Misdah wanda shi Misdah din yana da alaka da Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu to mahaifiyarsa tana tare da Nana Aisha banda ita akwai kamar irin su Barira to a wannan lokacin sai to an ce a lokacin in za a biya bukata babu kamar banɗaki na cikin gida sai dai a ɗan fita bayan gari a ɗan yi nisa a je a biya bukata da haka a wannan lokacin sai ita Ummu Misda ta raka Nana Aisha domin ta je ta biya bukata to akan hanyar su ta tafiya ne ta kyankyasa wa Nana Aisha fa abin da ke faruwa to a nan fa Nana Aisha tunda ta ji wannan labari ita ma bata sake lafiya ta zo ita ma ciwo rashin lafiya abun ba daɗi kuma yanayi na tsakaninta da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta lura ya canza wanda ta ga kamar Annabi yayi sai take ganin kamar zargin da ake yaje kunnansa kuma kamar ya yadda ke to da haka sai take ganin zaman nan gidan ma yayi mata kunci da haka sai ta nemi izini ta ce za ta koma gida wajen iyayenta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata izini to abubuwa dai sun yi ta faruwa kuma Allah cikin hikimarsa Allah madaukakin sarki ya dakatar da wahayi domin wahayi ne da an saukar da shi dukkan wani tantama da tababa da kace nace ya kai amma saboda akwai abin da Allah ta'ala yake so ya nuna akwai hikimar Allah ta'ala a cikin hakan sai aka samu jinkirin wahayi kusan wata guda ko wani mai kama da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani clarification da ya samu daga wurin Allah cewa abun nan ya yake da aka sai dai shawarwari da yake ta yi ya tuntubi wannan to wannan kusan shine hadithatul ifki da ake faɗa wanda Allah madaukakin sarki sai da ya saukar da ayoyi guda 9 cikin suratul nur wajen tsarkake da kuma tsaftace na Aisha daga abin da ake zarginta amma har yanzu makiya gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su daina danganta wannan sharri da wannan batanci ba zuwa ga iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ayoyin alqur'ani da Allah ta'ala ya saukar guda 9 dan a nuna ana Aisha ko alaka ta kusa ko ta nesa ba ta da ita da musda ainihin wato wannan abin nan wake Safwan ba ta da alaka da shi malma ba Safwan ba a tarihinta da tarihin gidansu babu irin wannan rayuwar amma har yanzu akwai waɗanda aqidarsu cin mutuncin Nana Aisha radiyallahu anha da kuma jingina mata wannan kazantaccen labari wanda labarin kanzan kurege ne babu shi babu labarin sa na ba ta gane to wannan adun kula kusan mun dan fara shigowa cikin wannan kissa ta hadithatul ifki kuma lokaci ya yayi mana na ta insha Allah wannan zai zama kamar shine matashiyar karatun mu ne yau qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa man qawiyat ma'rifatu to kafin mu shiga nan hadithatul ifki wato kissa ce wanda kamar yanda muka karanta satin da ya wuce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa saboda irin zantuttukan mutane sun sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa da aka ya dinga neman shawarar wasu cikin sahabban sa inda ya nemi shawarar Sayyidina Usama ibn Zaid ya nemi shawarar Sayyidina Ali shi Sayyidina Ali a fakaice kawai ya nuna masa Annabi ya nuna Annabi ya hakura da Nana Aisha tunda dai an kasa samun shi ba tabbatar da zargin yayi ba amma ganin irin yanayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga tunda ka san abin da kake so tunda an tabbatar Nana Aisha tana daga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaunar su da yawa tunda an tambaye shi wa yafi so yace Nana Aisha na kaga shigar wanda kake kauna mai yawa cikin irin wannan jaraba dole kai ma za ka kasa samun walwala da ganin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa da rashin walwala yanda ya kamata shi yasa Sayyidina Ali shi yake gani a fakaice ko hakura za a yi da Nana Aisha a rabu da ita tunan an rabu da ita ba an tabbatar da zargin bane amma dai hakan zai sa shi kenan ai magana ta kare in aka ce ba ta gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana ganin magana ta kare an gane ko lokacin da ya ga cewa annama qila mashkukun fiha abinda ake faɗa akan Nana Aisha kuma akwai kokonto a ciki daka fa ashara bi tarkis shak war riba shi shawara da Nana Sayyidina Ali bayan radiyallahu anhu wato ya bada shawara da za ta yanke wannan kokwantan da wannan zargin ilal yaqini zuwa ga samun yaqini dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu damar fita daga wannan damuwar wadda ta same shi sanadiyar surutai da zantuttukan mutane wannan ita shi bangaren Sayyidina Ali bangaren Usama bin Zaid shi kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sa me kake gani shi kuma sanin tana daga cikin dan gaban goshin Annabi sallallahu alaihi wasallam sanin kame wannan Nana Aisha sanin addinin Nana Aisha sanin cewa Allah ba zai taba sanya masoyiyar annabinsa yar siddiqinsa a irin wannan matsayin wanda ma'abota sharrin can cikin munafikai suke jinginawa zuwa gare ta ba wannan ita ce hujjar da Sayyidina Usama wato abin nan Usama bin Zaid wannan hujjar sa ce yana ganin a ce wanda Annabi yafi ji da ita yafi kaunarta a ce ta fada wannan yanayi a ce tarbiyyar da Nana Aisha ta samu irin tarbiyyar gidansu ba banta shine mai matsayi na daya a wannan addini bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gidansu kowa ya san irin nagartar gidan sannan kame wannan Aisha ba koyayya bace addinin ta kowa ya santa da shi idan aka shi kawai kai tsaye yake ganin wannan zancen ya makin Allah kawai babu shi babu labarin sa kawai dai labari ne na kanzan ku dai قال المؤلف رحمه الله ومن قوي معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره عند الله في قلبي قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم وما حكى شيئا كما تعالى أم المسلمين سزمها وان دسنن سدى الله يكرفي wanda ya san wane ne Allah wa ma'rifatuhu li rasuli wanda sanin sa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanayyar tayi karfi wa qadarihi inda Allah fi qalbi da kuma darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tayi karfi wato darajar manzon Allah a wajen Allah tayi karfi a zuciyarsa to duk wanda yake ya san Allah da kyau ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyau kaunar ko darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin Allah tayi karfi a zuciyarsa kana to in irin wannan abu ya faru kawai zai ce kama kana Abu Ayyub al-Ansari kamar yanda Abu Ayyub al-Ansari wa gairuhu da wannan samin sadatu sahaba daga manya-manyan sahabbai suka fada irin abinda duk wanda ya san waye Allah ya san manzon Allah ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin Allah to ba shi da wata kalma da zai fada da ta wuce irin kalmar da Abu Ayyub da ire-irensa cikin manyan sahabbai suka fada game da wannan mas'ala tana na Aisha lamma sami'u zalika Abu Ayyub al-Ansari da ire-irensa lokacin da suka ji wannan jita-jita tana yawo qalu cewa suka yi subhanaka hadha buhtanun azim sarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan ƙarya ce sun zurutunta kuma ƙaryar ma ba karama ba mai girma an fahimta ko amma fa wanda suka iya fadar wannan sune man qawiyat ma'rifatuhu lillah وَمَعْرِفَتُهُ لِرَسُولِهِ وَقَدْرِهِ عِنْدَ اللَّهِ فِي قَلْبِهِ to abinda zai fada kin wanda ko bai san waye Allah ba ya jagince waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa ba shi da wani karfi ba shi da wata kima a zuciyarsa to dama irin wannan gabar yake nema ya ci gaba da bata gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yanda zamu karanta a karshe wannan abin ba na Aisha bace target manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake so karshe dan in ka bata iyalan mutum wa ka bata shi ka bata dan haka da karshe kawai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi akwai nauyi da kwarjini ka doshe shi kai tsaye shi yasa kamar masu zagin sahabbai ne su zo su zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam sun san duk duniya babu wani mahaukaci da zai fada wannan sa'a an gane ko to shi yasa kawai sai a fake da wani sai a fake da wani a fake da wani ta yanda in ka kakkabe su to waye rage kuma yanzu ka ce sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da kirki ba su da nagarta waye koya musu rashin kirki da nagarta waye malamin su to akan ka ce iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billahi ka jingina fasikanci zuwa gare su waye aje su kenan Annabi bai iya zabi ba kenan Allah ta'ala ya tattara wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kasaman mata wanda a cikin annabawa ma yana daga cikin mai daraja ta daya babu wanda Allah ta'ala yake kauna irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanan da ya tashi sai ya hada mai irin wayannan sune matansa to shi yasa sai malai ke cewa duk wanda ya san waye Allah ya san yanda Allah yake ji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya san wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya san kimar Annabi sallallahu alaihi wasallama a wurin Allah yana jinta a cikin zuciyarsa in irin wannan magana ta taso ba shi da abin da zai fada da ya wuce irin abin da Abu Ayyub al-Ansari da ire-irensa suka fada suna jin wannan labarin suka ce kai subhanallahi wannan zuki ta mallaci suna ji ba su tsaya wani bincike ah to ya akai abu ai ka san bibiyar ma ta goyi a labarin wai me ya akai wai me ai irin wannan ba sai gubin da yayi ai duk wannan gaina bibiyar wannan ah to wai ya akai to kuma da akai kaza ai su ba su ma tsaya jin wani dogon bayanin ga abin da ke dake ba suna ji suka ce subhanaka hadha buhtanun azim يعيذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. سورة النور آية شدة. وتعمل أواك لورا لكو ما في تسبيههم أبين كيقوي شتكي وانا تسبيه الناس سبحانك في ذلك المقام أئر وانا نقرد من المعرفة بالله وانا يمنى ما سنسوه الله shisa ba su fara cewa haza buhutanun azim ba sai da suka fara subhanaka dan su nuna ma sun san Allah ubangiji sarkakakken sarki sarki ya tabbata gare ka ya Allah shisa yin tasbihin su a wannan matsayin yana alamta maka sanin su da Allah wa tanzihihi amma la yaliqu bihi da kuma tsarkake ubangiji gabarin abinda bai dace da shi ba dan bai dace ba ma ka ce Allah ta'ala ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam in ka san waye Allah bai ma kamata ka tsarkake kamata ka tsarkake Allah daga wannan tuhuma cewa Allah ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam mace marar nagarta ina fata an gane an yaj'ala li rasulihi imra'atan khabitha ka tsarkake ubangiji gabarin abinda bai dace ba da shi na cewa an yaj'ala li rasulihi imra'atan khabitha ya zaba wa manzansa kazamar mace sarki ya tabbata ga Allah ya zaba wa fiyayyen halitta mace kazama sarki ya tabbata ga Allah ya tabbata ga Allah ina fata an gane fa in qila fa ma baluhu sallallahu alaihi wasallam tawaqqafa fi amriha wa sa'ala ina wani yace to a to me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsakiya bai ƙaryata ba bai gaskata ba wa sa'ala amma ya dinga tambayar wasu mutane ya kuke gani me ka fahimta kaza kaza me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai irin wannan ba shi ma'ana me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam tawaqqafa ya tsaya tsakiya bai karkata nan ba bai karkata nan ba wasu alahan ma ya dinga tambaya kila amsar da za a ba wanda yazo da wannan tambayar shine hadha min tamamil hikamil bahira wannan yana daga cikin cikar hikimomin Allah masu ban mamaki wannan yana daga cikin cikar hikimomin Allah al-bahira masu banƙaye kana iya faɗar haka masu banƙaye Allah ce ja'ala Allah hadhihi al-qissa wanda Allah ta'ala ya sanya wannan qissa sababan laha ya zama sababi ga wannan cikar hikimar ta Allah akwai hikima cikin Allah ya jarrabi annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan gagarumar jarabawa irin ta iyali jarabawa ce ba karama ba ta bambanta da sauran jarabobi ne yau da kullun amma jarabawar abin ya koma yana da alaka da iyalinka jarabawa ce ba karama ba dan haka na daga cikin hikimomin Allah masu ban mamaki ya sanya wannan kissa faruwarta sababan ya zama wani sababi laha na sake bayyanar hikimomin Allah madaukakin sarki wa imtihanan faruwar wannan kissar sai Allah ya sanya wannan kissa ko wannan hadisa din faruwarta ya zama imtihanan gwaji wa ibtila'an da jarabawa da rasulihi ga manzansa a karan farko wal jami'il ummati kuma jarabawa ga dukkan al'ummar musulunci ila yaumil qiyamati zuwa ranar kiyama jarabawa Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har Allah ya jarraba manzon Allah dan uwa kai waye ba za a jarraba ka ba manzon Allah ba shi ya zaba irin wannan jarabawa mai nauyi ba haka Allah ya aika ta kuma akwai hikima kai tsammanin a fahasintum annama a wala abunan wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat bashir as-sabirin haka wannan jarrabawa dole za a dinga samun ta a cikin rayuwa ba inda za a yi rayuwa ta tafi wato ta tafi sadin alin ba a samu wani tuntube a cikin ta Allah bai shirye wannan duniya ta tafi ba matsala in kana neman matsala wannan duniya ce zamanta dole akwai jarraba a yau a ganka kana dariya gobe a ganka kai takumi sunnar duniya ce haka na fata an gane yanzu kaga wannan faruwa wannan kisa jarabawa Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani gwaji ne Allah yau manzon Allah sannan gwaji ne Allah yau al'ummar manzon Allah har zuwa ran tashin kiyama ai kaga har yanzu akwai wanda suke riko da wannan kissar da ta faru suna zagin da na isha jarabawa ce gare su har yanzu mun karanta irin wannan kissar duk da abun ya wuce kuma an wanke da na isha amma muna jin ba dadi game da shi musamman allazi tawalla kibrahu muna ganin wanda ya kitsu wannan magana a matsayin mutumin banza marar kima marar daraja a idanun mu da aka faruwar wannan kissar jarabawa ce ga al'ummar mu ne domin annabi ya shiga cikin damuwa ya kamata mu shiga cikin damuwa abinda ya taba ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata duk mai imani ya taba shi liyarfa biha aqwaman wa yadha biha aqarin Allah ya so ya daga darajar wasu mutane da wannan kissa wannan abin da ya faru ga Aisha Allah ya so ya daga darajar wasu mutane wa yadha biha aqarin Allah kuma ya so ya zubar da kima da mutunci da darajar wasu mutane haka duk wanda har yanzu suna nan akan bakan su na Aisha ba mutune kirki bace sun fada wa yadha biha aqarin suna cikin tarkace marasa daraja marasa kima na fata an gane duk wanda suke ganin Nana Aisha tana nan da darajarta da kimarta idan su suna kallon Nana Aisha a matsayin uwarsu su mu'minai wa azwajuhu ummahatu suna cikin wa'inda suna karanta kissoshinta suna karanta labaranta suna izina da rayuwarta wa'inda suna cikin ainihin wato liyarfa biha aqwaman da aka hadisatul ifki Allah ya daga darajar wasu mutane da faruwar hadisa din da bata faru ba kila da ban samu wannan darajar ba irin su Abu Ayyub al-Ansari ya faɗa cewa suna jin labarin suka ce subhanaka hadha buhtanu adim suna cikin liyarfa biha aqwaman Allah ya daga darajar wasu mutane suna ji suka ce wallahi wannan labarin kanzan ku ne ba zai taba yiwa ba ko duk jikin mu kun ne a ce wannan abin ya faru a daidai lokacin da kuma wasu tsandum da ba gaba suke nema sai suka kama suna cafa kuma suka ci gaba da yadawa wa qataba tamamal imtihan sannan Allah ya hukunta cikar jarabawa wato ka san ba cikakkiyar jaraba irin kana cikin ta kuma yayi wato ta yi jikirin zuwa in jarabawar rashin lafiya ce kullum fatan ka yaushe sauki zai zo yaushe za ka samu waraka nauyin zuwan saukin shi ma wata jarabawa ce mai zaman kanta a ce gashi ana ta zuwa asibiti an yi gwaje-gwajen ana ta shan maganin kuma likita yana bani shawara kuma ana bin shawarwarin likita amma cuta ta ki warkewa wannan wani Allah ya mana masa haka ne litamanin imtihan dan jaraba shi Allah yake so ya mu kuma so ake yi masa cikakke jarabawa wannan ya fada talauci shi ma ina fata an gane saboda haka dan Allah madaukakin sarki ya hukunta jaraba wanda yake so yawa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan karan so yake yi masa jarabawa cikakkiya shi yasa bi an habasal wahaya Allah ya tsayar da saukar wahayi ya dakatar da wahayi annabihi tun daga lokacin annabi bai sake jin malaika jibril ya kama wahayi gashi kuma ana cikin lokacin kishirwar wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam kullun kasa kunne yake yaji yaushe za a aika mu jibrilu yazo ya bashi amsa game da abubuwan nan da suke faruwa shaharan tsawon wata guda ka dauka an ka fada jarabawa ya lalle sai Allah ya dauke ma jarabawa kwana ɗaya ko kwana biyu ko sati da annabi sallallahu alaihi wasallam wata guda yayi a cikin wannan jarabawa da ita yake kwana da ita yake tashi annabi ya shiga damuwa da ka gan shi a gida da wata cikin damuwa yake wata guda wannan shi ma darasi ne da ake so ka koya a nan wanda kai a matsayin ka na mutumin kawai inda Allah ta'ala zai buta halinka ma kai ba jarabawa za a ce ma ba haka koma zuwa ga Allah dan Allah mai rahama ne mai jin kai mai tausayi shi yasa baya dakata tamu amma da an dan matsa mu sai mu ta ihu ta kara wanda kamata ya yi inda za a mu'amalance mu da irin halin mu kila matsar sai ta fara kuma za a dade a cikin matsar amma da Allah ya dan matsa mu kawai dan kadan sai kuma ya sake mu Allah mun gode ba dan halin mu na fata an gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata guda cur a cikin wannan jarabawa wahayi gaba ɗaya aka daina saukar da wahayi li yuzhira hikmatahu saboda Allah yana son ya bayyana da hikimarsa wato in alka shiga cikin irin wannan fala haula laka wala quwa wannan lokaci sai Allah ya kyale ka duk wata dabara ta kai
dabara ce ta kare kaka
sai ka yadda ba mai yi sai shi wannan gabar Allah yake so ya kai ka sai ya baka duk wani mai bai wanda kake ganin zai iya fitar da kai sai a tuna ma shi wanda zaka kira a waya ka je wanda za a yi ma hanya ka ganshi ka ganshi wanda zaka je da kanka ka je ka ga this gaba kuma kaza abin yana nan yake fita har sai ka yadda la manja wala manja ninka illa ilaihi haka Allah yayi haka ne ya jinkirtar da wahayi game da Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan mas'ala da ake ciki tsawon wata guda dan ya bayyana da shi mai hikima ne cikin al'amuransa wa yuzhira kamal alwujud kuma Allah ya bayyana da cikar samuwarsa cikar samuwarsa da Allah ta'ala ya ga dama sai ya hana faruwar haka na fata an gane shi yasa dan Allah madaukakin sarki shi yasa suka ce ranar tashin kiyama kaga ai in aka tashi an ce za mu je wajen annabawa kuma an tabbatar mana tun annab mun karanta cewa ba za su iya an ce sai mun zo kan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai ce ana laha ana laha to me yasa tun tashin farko ba je wajen sa ba ba kimsa wa al'umma ta je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba karan farko dan a ƙara nuna mutane su waye manzon Allah wurin Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk sai da kuka yi biyayya wannan yace kai na yau fa al'amarin ba haka yake ba a je wajen wani shi ma ana ganin wa kana inda Allah wajiha shi ma yace kai yau fa ba ta da haka ni kai da ina kai labarin yau shi ni ma alhamdulillah zai na fata an gane to zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da cewa babu mai matsayi a wurin Allah irin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa yazdadu as-sadiquna imanan wa thabatan 'ala al-'adli wa husni adh-dhann kuma Allah ta'ala ya jinkirtar da saukar wahayin nan fa dan ya masu gaskatawa masu gaskiya su ƙara gaskatawa imanin wajen imanin su wa sabatan da kuma tabbata alal adli akan adalci wa husnul zanni da kyautata batu da fata an gane da haka Allah madaukakin sarki ya jinkirtar da saukar wahayi dan masu gaskata masu gaskiya cikin imanin su su ƙara gaskiya su ƙara gaskatawa su ƙara samun sabati jajircewa da tabbata alal adli akan adalci sannan wa husnul zann da kuma yi wa Allah kyakkyawan zato irin abinda su Abu Ayyub al-Ansari suka yi kenan irin abinda Usama bin Zaid yayi kenan wa yazadul munafiquna ifqan wa nifaqa Allah ya jinkirtar da wannan saukar wahayi dan ai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin gaskiyar labarin nan ko ƙaryarsa an samu wannan jinkirin dan munafikai su ƙara ci gaba da yada ƙaryar da munafurci ai ta poste Allah ya jinkirta dan ai ta poste munafikai su ta yadawa ta social media ta duk inda za su yada su ta turawa labarin ya karaɗe ko ina sannan wannan Allah ta'ala ya haka ne dan masu laifi su ƙara dannawa cikin laifi masu imani su ƙara imani wannan yana daga cikin hikimar Allah ta'ala na jinkirta saukar wahayin tsawon wata guda ai sau jinkirin ya ƙara wa munafukai karsashi ya ƙara musu mai suka ci gaba da faɗaɗawa inda ba gaskiya bane yau ko wajen kwana sati biyu kuke nan fa ka sake jin wata magana ai kaza 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 da gaskiya ne da yanzu ya ce ai Allah ya saukar mar da aya ga suka yi ta faɗan su suka yi ta maganganun su shine ma'ana wa yazdadul munafiquna ifkan wa nifaqa su kuma mu'minai yanda Annabi ya shiga cikin damuwa garin Madina haka duk in kan ga mutane ba walwala aka shiga cikin damuwa wa tazhara sarairuhum kuma asirin su ya dinga tonuwa Allah yayi haka ne dan munafikan su ai haka an gane munafikan da yawa dan munafikai asirin su ya ƙara tonuwa walitatimma al'ubudiyyatu kuma dan wato al'ubudiyya ta zama cikakkiya al-muradatu minha wanda wannan ubudiyya din shine ake nufi da ita na Aisha ta yadda ita cikakkiyar baiwar Allah ce tunda ta shiga ɗakin jarabawa mai fitar da ita sai Allah wannan jarabawar babu wanda ya isa ce abin nan ga yanda yake sai Allah
to Allah ya sake samar da wannan yanayi da kuma jinkiri wa wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam litatimmal ubudiyya dan kasantuwar na Aisha ta sake zama baiwar Allah bi ma'anar kalima al-murad wannan shi ake nufi min ha daga ita na Aisha wa min abwaiha da kuma iyayenta shi ma ana son samu wato tamamul ubudiyya su dai ka san za su fito ne su dinga kare ta su ce bata ba watatimmu ni'matullahi alaihim kuma dan wato ni'imar Allah ta ƙara cika a kansu anyocha masu ganin dama na Aisha ta sha musu gaba komai na Aisha komai na Aisha to sun samu gaba an tambayi wa ya fi so ya ce sayyidina abubakar ma na fa'ali malu abubakar komai abubakar kaga dole akwai ma ƴan hasada duk za su iya shigo a ciki wanda suke gani ala a ce kullun family din abubakar to dan Allah ya sake wannan zalika fadlullahi yuti man yasha dan Allah ya ƙara cika ni'imarsa akan wannan iyalan wannan gida walitashtaddal faqatu minhum kuma dan matsananciyar buƙatarsu ta ƙara tsananta ila Allah zuwa ga Allah wazullu lahu da kuma ƙara risnawa da kaskantar da kansu su iyalan wannan gidan da ita kanta tana Aisha ga Allah domin aka shiga irin wannan mutum wato ka san in mutum ya sha masa ya fi koma zuwa ga Allah ko yawa yanzu aka ji mutum yana wayewa Allah na an gane ko ai gane bi mutane suna cikin walwala suna cikin wadata sun fi yin tsagerance wannan kuma kaida ce za a ga duk wanda kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna amma duk lokacin da mutum ya shiga cikin matsanancin hali to wannan yakan taimaka masa wajen mantawa da kowa ya koma zuwa ga Allah war raja'u lahu da sarai da kauna zuwa ga shi Allah madaukakin sarki waliyan qati'a raja'uhu min al-maqlukina kuma dan shi wanda yake cikin wannan mawuyacin hali tsammaninsa ya yanke daga dukkan wasu ababen halitta kuma haka Allah yake so ka shiga matsala karkatuna kowa kawai Allah za ka tuna in kana so ka fita na fatan gani to Allah madaukakin sarki yana haka ne yan qati'a raja'uhu min al-maqlukina wa idan dukkan wani sarai da raja'i da mutum yake da shi ya zaman to ya yanke min al-maqlukina daga ababan halitta walidha waqat hadha al-maqama haqqahu dan haka ne na Aisha ta bawa wannan matsayin cikakken hakinsa a yaushe za ka gane cewa na Aisha ta bawo wannan matsayin cikakken haƙƙinsa na Aisha ta bawo wannan haƙƙin lokacin da ayoyin nan suka sauka aka wanke ta ai iyayen sun ce mata to sai ki je wajen mijinki ta dalilin su ayoyin nan suka sauka ki gode mata ta ce Allah shi ne abin godewa na fata an gane yawa ka gani shi sai ce wali hada wa fatahad al maqama haqqan dan haka nana Aisha ta bawo wannan yanayin da wannan matsayin da take ciki ta bashi cikakken haƙƙin sa lamma qala laha abawaha lokacin da iyayenta suka ce da ita qumi ilayhi tashi ta tafi zuwa ga wajensa wa qad anzala Allahu alayhi bara'ata lokacin Allah ya saukar da ayoyin wanke ta kace ki tashi ki je wajensa fa qalat wallahi la aqumu ilayhi wala ahmadu illa Allah kina rantsi da Allah ba zan tashi je wajensa ba kuma ba wanda zan gode wa sai Allah ni ban ga a wannan matsala wanda ya cancanci godiya ba irin Allah huwa allazi anzala bara'ati shine yace ban ji ba ban gani ba kage aka yi mu amma shi da aka ce ina yi ai kaga tsayawa yayin yana ko nayi ko baki ba gida ma duk da nazo su ma ana hatsai da ni aka yi in kin yi tsakaninki da Allah ki fada sai kaga su ma sun zama victim su ma dai shakku ya shige su amma mahalicci na ya san ban yi ba haka ni shi zan godewa tashi kije ki godiya tace Allah shine zan godewa so wallahi ba zan tashi je wajen sa ba kuma ba zan gode kowa ba sai Allah domin huwa allazi anzala bara'ati ni shine wanda ya saukar da wanke ni daga wannan laifi walau adla Allahu rasulahu alal faur kaga da wurwurin Allah ya sanar da manzansa la fatad hadhihi al-umur to da duk wayannan al'amuran da suka faru duk da ba su faru ba wal hikam da hikimomin da muka samu a cikin wannan kisa duk da ba mu same su ba da a ce ainin Safwan ya ana ganin sa magana tana bulla Allah ya saukar da ayoyin nan guda tara cikin suratul nur to ai kaga da kisa ba inda za ta amma sai da Allah ya kyale mutane li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana na fata an gane sai da aka bar abin hikimomi suka fito darussa suka fito daga cikin wannan kissar domin inda ta bata yi tsawo ba to ba za a samu darussan da mu kanmu na baya zamu koya ba kuma da ba mu gane hikimomin Allah ba cikin al'amura wa adha'afuha wa adha'afu adha'afiha da ninkin waɗannan hikimomin ninkin ba ninkin ɗinsu wanda in ka bi kissar sala sala za ka yi ta fitar da hikimomi da darussa duk da ba mu same su ba da a ce da wurwurin Allah ta'ala nan take saukar da ayoyin da aka wanke na la isha daga sharrin da aka yi mata wa aidan fa inna Allah ahabba an tadhhara manzilata rasuli manzilatu rasuli indahu wa ahlu baiti wa aidan bugu da kai fa inna allaha hakika allah ta'ala ahabba yasu an tadhhara manzilatu rasulihi matsayin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kara bayyana indahu a wurin sa wa ahlu baitihi da matsayin iyalan gidan manzon allah ya kara bayyana wa an yatawalla bi nafsihi ad-difa shi yasa Allah da kansa ya ji kunci ba da kariyar ya kuwa a sanar da wasu su zo su dinga kare ta a ba ta yi ba ƙarya akai mata ga dalilai ga hujjoji ga Allah ne da kansa ya bayyana Allah ne da kansa ya ji kunci ba da kariya wa manzon Allah da iyalansa war radda Allah ne da kansa ya dinga mai da martani da raddi alal a'ada akan makiya wa zannihim da zargin su wa aibihim da aibata su li amrin ga wani al'amari la yakuni li rasulihi fihi amal wanda man Allah bai bar manzon Allah ya wani aiki ba cikin wannan al'amari shi ne da kansa da fata an gane wannan kaga Allah ta'ala yayi haka ne dan ya ƙara nuna waye manzon Allah shi yasa kana taba shi Allah da wallahi da Allah za ku yi aran gaba ai mun kakkaranta a tarihi duk waɗanda suka taɓa mutuncin manzon Allah ba sa kai ba sa karewa da kyau na fata an gane dabi da ka Allah ne da kansa yake ba wa manzansa kariya to haka in ka ce zaka shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kai batanci ga iyalansa to ka jira Allah saboda Allah madaukakin sarki manzon Allah da iyalan gidan manzon Allah suna da daraja da matsayi a wurin sa kaga a wannan qadiyar Allah ta'ala ne ya saukar da ayoyi guda tara ina ganin ko darasi na gaba kila mu karanta su mu fassara su dan mu sake samun darussa a cikin su wa aidan fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana al-maqsuda bil adha bugu da kadi ku fahimta wannan kagen da aka yi wa Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi ba ita bace kamar yadda na yi ishara dazu ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana al-maqsuda bil adha shi aka so a cutar shi aka nufa da cutarwar wallati rumiyat zawjatuhu wadda kuma akai wa sharrin akai mata yarfan matarsa ce falam yakun yaliqu bihi an yashhada bi bara'atiha kaga bai ma dace da shi ya zunga zuwa ya bata kariya ba shi sa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai dora masa alhakin ba ta kariya dan ya bayar za a ce dama matarsa ce kuma ya gaban goshin sa ce baya son a ga laifinta kaza kaza ko duk wayannan tunanin za su iya zuwa ga makiyan annabi da makiya iyalan gidansa inda shi ya fito ya dinga bata yi ba bata yi bakariya ake mata sharri ne waye waye duk za a samu shi sa sai Allah ya ce ya makin Allah ya kwanta ka hutar da kanka inna kafainakal mustahzihin ina fatan gane da haka sai Allah madaukakin sarki bai bar annabi sallallahu alaihi wasallam da kare iyalinsa ba lam yakun falam yakun yaliqu bihi bai ma dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ya shahada ya zama shi zai bayyana a matsayin mai bada shaida bi bara'atiha da kubutar iyalansa ba ma ilmihi duk da sanin sa aw zannihi dhannal muqarib lil ilm ko kuma zatansa da yake kusa da ilimi sani bi bara'atiha ya san matarsa bace ba ɗayan biyu wato manzon Allah ya san da Aisha bace ba ko kuma in ka tara abin da ya faru kashi 90 cikin 100 manzon Allah ya san da Aisha bace ba shine ma'ana aw zannihi dhanna al muqarib lil ilm ko kuma zatan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zato ne da yake dab da shi ma ilimin bi bara'ati ya san matarsa ba za ta yi wannan ba walam yadhunna biha su'an qattu kafin wannan lokacin bai taba munana mata zato ba bai taba tsammanin wani mummunan abu gaba da rana Aisha ba wa kana indahu min alqara'in sannan manzon Allah yana da wasu qarinoni yana da wasu alamomi aksara mimma inda almu'minina wato yana da alamomin kore tuhuma ga nana Aisha fiye da irin alamomin da mu'minai suke da su na kore mata tuhuma ai mun kawo wasu alamomin na sai Usama bin Zaid ya faɗo wasu daga cikin alamomin da shi da su ya dogara wajen kore tuhuma daga gare ta ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wayannan alamomin karina da yake da su wayanda zai kore tuhuma wa matarsa nana Aisha sun fi wayanda suke hannun mu'minai wajen ba nana Aisha kariya walakin sai dai ni kamali sabari wa tabatihi wa rifqihi wa fi hadha al-maqami wa fi hadha al-maqami sabri haqquhu amma saboda cikar hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabatihi da tsayuwarsa akan gaskiya da jajircewarsa wa rifqihi da saukin kansa da tausasawarsa wa fi maqami sabri haqquhu kuma a inda aka ce ayi hakuri to yana bawa hakuri haƙƙinsa na fata an gane a inda ai aka shiga jarabawa in mutum ya shiga jarabawa me aka ce yayi na'am can da Allah ya kawo maganar jarabawa ƙarshe sai ce wa bashir maza wa bashir sabiri to yanzu kai hakurin ba a san ka dinga yin sarabi da rabi kai kamar ka hakura ka je kai ka ce kai an ce ka shiga ƙara kotu to in ƙara zaka shiga ai ba hana ka ba tafi kan ƙara kai sai kar kuma to na dai hakura an zo an ce ayi hakuri to dai ji ka gano dai ka hakura kuma yau daga baya zuwa suga ka ce ka tafi kotu kuma ka tafi kotu to kaga wannan manzo Allah baya irin wannan hakuri sallallahu alaihi wasallam ya tashi yin hakuri to yana bawa hakuri haƙƙinsa ina fata an gane walam ma jaa al wahyu bi bara'atiha lokacin da ayoyi suka sauka wahayi yazo da wanke na Aisha aka nuna wannan labarin babu shi hudda man sarraha bil ifki to fa sai da aka yi haddi bulala 80 ga duk wanda ya subul da baka a bayyane shi ma ya faɗa abin da ya faɗa akan wannan labari ma'ana duk waɗanda suka yi wa nana Aisha wannan ƙagen suka bayyana ƙagen ba waɗanda suka boye a zuciyarsu ba to dukkaninsu an zane su an musu bulala 80 illa ibn ubay amma banda shi ra'isul munafiqin da banda shi banda Ubay bin Salul ma annahu ra'sul ifki duk da cewa shine jagoran wannan yarfan da ake wa nana Aisha shine shugaba to me yasa shi aka yi masa bulala tare da cewa hadda nisla shi ma mu bulala 80 in ban manta ba ko Zaid bin Sa'a abin nan ba Zaid bin Haritha ba ko Hassan bin Thabit cikin dai waɗanda suke yi wa Annabi difa'i a waƙe a cikin su akwai Hassan bin Thabit akwai wa Abdullahi bin Rawaha a cikin biyin da ina manta waye akwai wanda shi ma ya dan yada labarin ta fata an gane to duk ire-iren su fa sai da akai musu bulala 80 akai musu bulalar haddi amma banda Ibn Ubay banda shi to me yasa ba ai masa ba fatila wasu sun ce abin da yasa shi ba a yi masa ba لأن الهدود كفارة أي دوان دا أكي مسا حجي تو حد يازم كفارة دا أما كحجي تو ألاهر أما الله بني شاجيك دا ونالي فنبار غام وانشي كسن دا كنان دوليا نا فتا أنجاني وهذا ليس كذلك شيكو ونن بحكا بني كو أما سدي ونن ليكن زينا دان كارد شيزي تاشي يسا أكتي تندا والذي تولى كبره منهم له عذاب عليم تلا نتنا جرسا na fata an gane shi yasa suka ce ita kaf haddi ana yi ne dan ya zama kafara ga wanda ya aikata laifi to shi wannan haddin ba zai kankare wannan kagen da yayi wa iyalan gidan Annabi ba sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce shi yasa shi kawai aka jare shi wa qad wu'ida bil azab al alim shi an riga an alkawarta masa azaba mai radade fa yakfihi zalika an al had wannan ta ishe shi ba sai an masa haddi ba وقيل وسسكتي الحد لا يثبت شيء ومتن حد بايا تبتا الا بالاقرار سيد اقرار او ببينه كو ده شهدو اذا متن زاي مسا حد كو ده شي يا تبتا ده كونفيسن تشوا ياي ليف وا كو كما اسامو شهدو ده سكا تبتا ده تشوا ياي كما شهدون سن تشكا قاعده ده زا كرب شهدو to da wannan ake wa mutun haddi walam yuqirra bil qadhfi shi ko Ubay bin Salul bai tabbatar ba bai yadda da yayi qadhfin ba wala shahida bihi alayhi ahad kuma ba wanda ya ba da shaida wato mucijin kaikayi ne da ya fesa cikin mutane sai basu suka yi ta yada shi ko ba haka ji muryarsa ba farkon wannan gurbataccen tunanin daga gare shi yana ganin su shi ya fara wa mutanen sa wani kallo shikenan yace akwai labari ya ci gaba da yada abin da ya yada ya gaya da fesa mun su kuma suka ci gaba da fada da haka shi ba za ka ce an ji bakin sa ba wasu suka ce wannan shine dalilin da yasa ba ai masa haddi ba an ce lokaci yayi ko to ina ganin fa innahu innama kana yadhkuruhu baina ashabihi wa lam yashhadu alayhi wa lam yakun yadhkuruhu baina almu'minin aka ce kuma wannan magana ya danga yada ta ne tsakanin munafikai ƴan uwansa kuma sun ki su ba da sheda cewa da shi bai yi wannan suful da bakan a tsakanin mu'minai ba ballan tunan mu'minai su hada shi mutanen da kuma ya fada tsakankanin su munafikai ne ƴan uwansa sun rufa masa asiri wannan ya wasu malaman suka ce shi yasa shi bai masa haddi ba to za mu ji kuma wani kaulin daban insha Allah din da muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tun tukun har sha Allah ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zulubin mu Allah madaukakin sarki ya kara wa Annabi sallallahu alaihi wasallam daraja da wasila da fadila Allah ya kara tsare iyalan gidansa da sahabbansa Allah ya kara mana kaunarsu Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar makan tafarkin su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka بارك الله فيك وبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته